الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar Lahab ne wanda ya daidai da 13 ga watan Zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 1 ga watan Nuwamba shekara ta 2009 wannan shine kasar na 16 daga cikin jerin karatuttukan littafin Sunan Tirmidhi na al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Sawrat al-Tirmidhi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi a yau zamu tashi a babu na biyu insha Allah ta'ala wanda al-Imam Tirmidhi yace babu ma ja'a fi fadl at-tuhuri babin da ke bayani akan hukuncen da suka zo game da falalar tsarki wannan babi zai bayyana mana cewa daga cikin ibadoji da Allah madaukakin sarki ya shar'anta akwai tsarki tsarkin nan ya shafi tsarkin zuciya ne a tsarkake zuciya daga shirka da bid'a da riya da duk wata keta ko mugun abu wannan tsarki ne a tsarkake jiki gaɓoɓi daga duk wani saban Allah gaba mafi hadari da dan adam yake da ita a jikin shi ita ce baki to mutum ya tsarkake bakin shi daga abubuwan da yake fade da abubuwan da yake ci daga cikin gaɓoɓi masu hadari a jiki akwai ido mutum ya tsarkake ainihin wato abubuwan da idon shi yake ainihin wato kallo sannan ya tsarkake abubuwan da ke shiga cikin kunnen shi na gulman maki da karerai da abubuwan da ba a so ya saurara ya kauda kunnen shi daga saurare duk wannan tsarki ne tsarkake gangar jiki daga ciyar da ita da abin da Allah ya ainihin haramta kamar yadda yake tsarkake gangar jiki daga sanya mata nau'in tufafin da Allah madaukakin sarki ya haramta imma asalin abin haramun ne ko kuma asalin abin halal ne sai dai an same shi ta hanyar da bata ainihin dace ba to duk abin da zai zama kazanta ce ta hakika ko kuwa ta ainihin ma'ana ka tsarkake jikinka da zuciyarka da kuma duk gaɓoɓinka da gare su amma annin karatun da ake so a yi mana a yau shine tsarkake wato falalar tsarki na ainihin gaɓoɓi da ake a lokacin da aka tashi yin sallah ita ce alwala wato wannan babu yana so ya tattauna mana falalar alwala ne daga cikin ainihin nau'uka na tsarkake jiki da Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi ne malam Tirmidhi yake cewa babu ma ja'a fi fadl at-tuhuri babin da ke bayani akan abubuwan da suka zo dangane da hukunce da ke bayani game da ainihin falalar tsarki kana haddathana Ishaq ibn Musa al-Ansari kana haddathana Ma'an ibn Isa kana haddathana Malik ibn Anas hawwala sanad وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل بن عن أبي هريرة وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان وأبو هريرة اختلفوا في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهذا أصح وفي الباب عن عثمان وثوبان والسنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو والصنابحي هذا الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله رحل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث والصنابح ابن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له الصنابحي أيضا وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني مكافر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي كنت وانا بعد الإمام الترمذي كما يدنا فأمنا littafin shi littafi ne wanda yake tattaro matsaloli masu dimbin yawa yanzu wannan babin yana tattare da matsaloli masu dimbin yawa wanda suka shafi fiqh suka shafi tarihi suka shafi jarh wa ta'dil suka shafi ilmomi na al asma'u wal kuna wal ansab da makamantan haka imam at-tirmidhi kenan yace haddathana ishaq ibn musa al ansari babban malami al imam ishaq ibn musa balansari ya bani hadisi قال شيء الامام اسحاق يجي حدثنا معن ابن عيسى معن بن عيسى القزاز وايه هو توبان حديثي قال يجي حدثنا مالك بن انس مالك بن انس يا بام حديثي سي امام الترمذي سي يجي ها اي حدن حول السند معنى كراتو ديه ني malamai biyu suka karantar da kai amma kowanne yana da hanyar da ya samu wannan karatun madadin a ce ka kawo hanyar farko dukanta ka sake kawo hanya ta biyu duka a malaman hadisi in suka fara hanyar farko in suka ga daidai inda za ta hadu da ta biyu sai su tsaya da ita sai su kwararo hanya ta biyu sai ta zo sai ta wuce gaba daya sai zama ainihin an hada hanyoyin kenan wannan yana nuna yadda malaman hadisi suke da iya tsara al'amura ba wai ai ta yin abubuwa ainihin barkatai ba tare da tsari ba ku dubi malamin da isnadi ya tike akan shi nan shine maliku sai imamu tirmidhi sai ya tsaya da isnadin sai ya sa ha ma'anar wannan ha shine hawwala sanad ai isnadin nan ya canza wasu suna ainihin sa shi da menene na fada muku a ran nan ha wasu suna sa ha nace wannan kuskure ne imamu al-iraqi da kanshi ya bayyana a ha ne ai abinda ake nufi hawwala sanad sannan sai Tirmidhi ya sake cewa wa haddathana Qutayba kuma Qutayba ma ya ba mu ainihin hadisi an Malikin daga Malik to kaga can ya tike akan Maliku ko nan ma ya tike akan Maliku to isnadin can na farko shi ma gaban Maliku din shine an Suhail ibn Abi Salih dan haka bai kawo ba kawowa nan ya hade su kenan dan haka ina ga ya kamata aikace ba ainihin nuna yadda abin take don zai fito da al'amarin karara domin a yi mishi kyakkyawar fahimta insha Allah ta'ala a da sai ku jefar da shi abin da ba a yi ba a ta fara abin nan kamar tsohuwa ba kun ga wannan Ishaq ibn Musa ko Ishaq dan Musa shine malamin Tirmidhi shi Ishaq dan Musa shi kuma malamin shi shine Ma'an ibn Isa Ma'an ibn Isa shi kuma Ma'an dan Isa Maliku ne malamin shi to Tirmidhi da yazo nan ku duba da kyau sai yace haka hawala sanad sai kuma ya sake cewa shi Tirmidhin dai sai ya sake cewa Qutayba Qutayba ya bashi hadisin da ya samo shi an Malikin daga Malik to yanzu abin da ake so a gaya ma Tirmidhi yana da malamai guda biyu malamin farko shine Ishaq dan Musa shi wannan malamin daga Ma'anu dan Isa daga Malik sannan Tirmidhi yana da wani malamin da shi malamin ya karbo hadisin daga Malik sunan malamin Qutayba. To abinda ake so ka gane anan, kaga nan ya tike Malik nan ma ya tike Malik, to sai kai haka ka hade su kenan. To wane ne malamin Imam Malik? Shine Suhail. To abinda Tirmidhi yake so ya ce maka a wannan hanyar ta farko Suhail din nan shine malamin Imam Malik, a wannan hanyar ta biyu ma Suhail shine malamin Imam Malik. Yadda ka ji isnadin ya kare tun daga kan Suhail din nan Ibnu Abi Salih an Abi da an Abi Huraira har zuwa karshe, haka na biyun ma yake. Don haka abin da ya dace shine Imam Tirmidhi ya kawo wannan ya tsaida ita kan Malik nan ma ya kawo sai ya hada maka shikenan, sai nuna maka abin duk guda ɗaya ne, amma daga farko ne ya bambanta, amma da aka tahota sai ya hade, to shi ma sai ya hade shi. Mecece fa'idar yin haka? Fa'idar yin haka ita ce na farko sauƙaƙe cike takarda da rubuta abu daya wanda yake shi ka rubuta shi zaka sake rubutawa. Na biyu shine tabbatar da cewa hadisin riwayar farko da ta biyu ba su da bambanci ko misqala zaratin sai iya inda kaga an bambance maka din. Shine Ishaq dan Musa daga Ma'anu dan Isa daga Maliku, Qutayba daga Maliku, to nan ne kawai bambancin. Amma bayan nan abin da ya biyo baya to duk iri ɗaya ne keke da keke. Yana daga cikin mumayyizat na Imam Tirmidhi, amma kuma anan ba shi ba, domin Imam Bukhari ma haka yake yi. Ina fata an gane. Imam Bukhari ma haka yake yi. Malamin da baya yin haka galibi shine Muslim sai Imam Nasa'i, su waɗannan sukan so su kuma su koro maka ne ka ji abin gaba ɗayan shi keke da keke. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake. Na'am. Eh dama mana yana nuna kenan nan yayin da Imam Tirmidhi yake da wani babban malami wanda daga malamin sai Maliku, anan ya nuna Tirmidhi almajirin Maliku ne, amma anan fa ya nuna tsakanin Tirmidhi da Imam Malik mutum biyu ne, amma nan kuma mutum ɗaya ne. Abin da ya faru shi Qutaybah ibn Sa'id babban malami ne wanda ya dade a duniya, saboda haka ya karantar da Tirmidhi kuma ya karantar da malaman Tirmidhi. Dan haka za ku ji Qutaybah ibn Sa'id na malamin Tirmidhi ne, kuma malamin Imam al-Bukhari ne, kuma malamin Imam Ahmad ne, kuma malamin Ishaq dan Rawiya ne. Ya karantar da manya-manyan malamai kuma ya karantar da na ƙasa da su. To dan haka idan Tirmidhi ya zo ya samu irin wancan isnadin mai tsawo, idan ya koma wurin Qutaybah zai same shi ta hanya takaitacciya, sai ya zama ya samu ainihin ulumi kenan. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bilnisba ne Tirmidhi kenan, shi yasa kaji malamin na ya ce ulumi ne nisbi, ma'ana ai ba isnadi biyu bane, wannan hadisin isnadin shi ɗaya ne kawai. Madaruhu ala Malik, duk inda kake wa yanta nan ka bullo Maliku za ku haɗu, nan ka bullo Maliku za ku haɗu, don haka isnadi ɗaya ne. Sai dai shi Maliku ne yake da almajirai guda biyu, ɗaya shi ne Qutayba, ɗaya kuma shi ne ainihin Ma'anu ɗan Isa. Ina fata an gane. To shi ne sai yake cewa wa haddathana Qutayba an Malik an Suhail ibn Abi Salih an abihi, daga Suhail dan Abi Malik dan Abi Salih yace an abihi, ya karbo daga ainihin wato mahaifin shi Abu Salih ibn Samman, babban malami ne cikin tabi'ai almajirin Abu Huraira, wanda yake harkar man gyada da manja da man shanu da cikui, ma'ana nau'ukan mai da yake siyarwa, shi yasa yafi shahara. Amma za ka zo ka ji sunan shi Zakwan, alkunyan shi Abu Salih, laqabin shi As-Samman, mai man gyada ko mai mai. An Abi Huraira shi kuma yace ya karko daga babban malamin sahabbai Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Qala Abu Huraira yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, manzon Allah yace idza tawadda al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu, idan bawa musulmi yayi alwala ko bawa mu'mini, wannan ko ya zama shakka ce daga mai riwaya, ko dai annabi ya ce bawan Allah musulmi idan yayi alwala ko bawan Allah mu'mini idan yayi alwala, faghsala wajhahu, sai ya wanke fuskar shi, kharajat min wajhihi kullu khati'atin nazara ilayha bi'ainihi ma alma'i aw ma akhir qatr alma'i, idan bawan Allah mumini musulmi yayi alwala ya wanke fuskar shi dogon sadda yake wanke fuskar shi din nan, to yana wanke ainihin dukkan zunuban da idanuwan shi suka kalla. To dogon sadda ruwan karshe zai zube, to zai zube tattare da waɗannan zunubai ne. Ko kuma a sadda yake wanke fuskar ma yana wankewa zunuban suna fita, yana wankewa zunuban suna fita, yana gama wankewa subul ya wanke zunuban. Ko kuma ya zama ruwa na ƙarshe da zai diga daga fuskar shi, to zai diga ne tare da dukkanin zunuban da idanuwan shi suka kalla. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan yana nuna mana alwala tana da falala ko ba ta da falala? Tana da falala. Shi yake cewa kharajat min wajhihi kullu khati'atin nazara ilayha bi aynayhi, dukkan wasu zunubai da idanuwan shi suka kalla wannan ainihin wato ruwa zai fita tare da shi, ma'al ma'i tare da wannan ruwa, aw ma akhir qatr alma'i ko tare da dugon ruwa na karshe wanda zai daga daga fuskar shi. Aw na hawi hada, ko kuma annabi ya faɗi wata kalma makamanci haka, fa idha ghasala yadayhi, idan kuma ya wanke hannayen shi, kharajat min yadayhi, sai aini kullu khati'atin batashaha, duk wani zunubi wanda ya aikata, ya bahu ma'al ma'i aw ma akhir qatr alma'i, duk wasu zunubai da ainihin wato hannayen shi suka aikata, batashaha ay ya aikata su, ma'ana batashaha ko batashaha ya dahu, wato dukkan wasu zunubai waɗanda hannayen shi guda biyu suka aikata. To anan kin da ya kawo kullu, sannan kullu din nan kuma ta taso nakira a gaba, tana nuna dukkan zunuban, dukkan zunuban. Wannan yana nuna falalar da Allah ya tattara ya zuba a cikin alwala ce, ba wai tana nufin cewa tunda ka ji alwala tana da falala ka je ka ɗibi dukiyar mutane da hannuka sata, ka je ka daki mutane ka rubuta ka yi mutane sharri ka yi kazafi ka zo ka ce bismillah kuma ka zo ka yi alwala shikenan ka wanke zunuban, ba ba haka ake nufi ba. Ya kamata mutane su rinƙa wa hadisan falala kyakkyawar fassara da ayoyin falala kyakkyawar fassara. Abinda ake nufi shine tsautsayi da bakar kaddara ta hau kan bawan Allah, ya je ya aikata wasu zunubai da hannun shi, sai ya zo zai sallar azhar ko ya zo zai sallar la'asar ko sallar magriba ko da daddare zai tashi zai yi ibadoji, ko kuma yaga a matsayin shi na musulmi bari ya tashi ya alwala, to ana nufin wannan alwala da ya tashi zai tana da wannan falala. Amma in kuma mutum ya maida cewa ai falala Allah ta zama abar tozartarwa ta hanyar ya je ya aikata zunubai ya zo kuma ya ce ai shikenan, to wannan kuma ya kuskuren fahimta, irin kuskuren fahimtar da mutumin da ya tara sabulu a gidan shi zai yi. Ya zama saboda kana da sabulu a gidanka sai ka je ka fada cikin kwatami nan taba ka ce a ina da sabulu a gida, mai hankali zai haka, mai hankali ba zai haka ba. Tutuni mai hankali ba zai haka ba. Haka musulmi ko mumini mai imani da kan gado ba zai ce saboda na iya alwala, alwala tana da falala, bari in je in ci mutuncin mutane da bakina, bari in je in daki mutane, bari in je in yi mutane kazafi, in zazzagi mutane, in zo in yi alwala shikenan Allah ya gafarta mini ba. Allah ba abin wasa bane jama'a. Ba a wasa da al'amarin Allah. Kuna ganin sahabi ne bude baki ya ce matar shi ya mata saki uku a kalma daya. Ba hukuncin manzon Allah ma yake duba ba, abinda manzon Allah yake cewa ayyul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum, in za an fara wasa da littafin Allah tun ina da rai, me yake nufi? In za ka yi saki za ka yi daya ne, a sulhunta a dawo a zauna, in ta sake buƙatuwar dole a sake kwaya daya, a sulhunta a dawo a zauna, in abu ya sake a sake daya, to haka Allah yace in ma saki ya zama larura. Amma a dinku ne a ce an yi saki biyu, an yi saki uku, an yi saki ɗari, an yi saki dubu, to wannan Allah yana cewa wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, kar ku dauki ayoyin Allah su zama abeban wasa ko abeban izgilanci. Yana daga cikin wasa da littafin Allah jama'a shine wasa da dokokin Allah a bisa yadda ya tsara su ta hanyar hila. Yahudawa su suka fara bude hanya irin wannan, an hana su yin sura na asabar, wani su yaje ya tattaro kifi ya kama sai ya zuba a wani rami ya zuba ruwa, asabar tana fita sai je ya kamo kifi sai ya zo ya soya. Yaya aka yi aka ji ƙanshin kifi gidanka sai ce ai ni kun ji dabarar da nayi, sai suka ce gaskiya ne, ma'ana an hana su su shiga su kama kifi ranar asabar, sai ya shiga ranar asabar din sai ya kama kifin. amma sai bai taho da shi gida ba, sai ya samu wata makoya sai ya boye da asabar ta wuce Lahadi ta shiga sai je dibo a beban shi, wato bai yi sura na asabar ba amma da ya kama kifi rana asabar ne kenan, ba cinya ba kafar baya. Idan mutane sun fahimci waɗannan hadisai na falala, to shine sai su yi aiki da su a bisa yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi aiki da su, akan cewa waɗannan hadisai suna nuna falalar alwala ne amma ba sun bude kofar banna bane. Ko kun gane wannan da kyau jama'a? Allah ya taimake mu. Sannan yace fa idza ghasala yadayhi, idan ya wanke hannayen shi, kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu, duk wani zunubi wanda hannun shi ya aikata sai wannan zunubi ya fita, ma'al ma'i, tare da ruwan alwalad da yake wanke hannun, aw ma akhir qatrin ma'i, ko kuma tare da digon ruwa na karshe dake diga daga hannun, hatta yakhruja naqiya, manzo Allah yace haka zai yi wannan alwala har sai ya gama alwalan nan, ya fita daga cikin alwalan nan ya zama wankakke tas min zunubi, daga dukkan zunubai. Za mu zo mu karanta sauran lafuzza na wannan hadisi insha Allah ta'ala, za ku ji hatta baki, hatta hanci, hatta kai, hatta duk wata gaba da kake wankewa a alwala, sanda kake wankewa kana wanke zunuban mu. Jama'a kun ji wannan hadisi, hadisi ne sahihi. Za mu zo mu ji al-Imam Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta, Imam Muslim ma ya fitar da shi ainihin a cikin Sahih Muslim, haka al-Imam Ahmad, haka nan kuma ainihin al-Imam Ibn Hibban. To sai tunji zai fara yin dabi'un nashi a cikin wannan littafi. Dabi'un shi ne yace hadha hadithun hasanun sahihun, wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. To sai ku rinka kuna komawa kuna tunanin karatutukan da muka yi a baya. Yanzu Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, sai ka ce wannan na nuna hadisin yana da hanyoyi guda biyu, daya hanyar ingantacciya, daya hanyar kuma sahihiya, ko kuma hadisin yana da hanyoyi fiye da biyu, wasu hanyoyin sahihai, wasu hanyoyin hasanai, biyu yana dauka hasanun sahih, ko kuma yana nuna cewa hadisin asalin shi hanya kwaya ɗaya yake da ita, wata hanyar ce sahih, wato hanyar yana tantama ko dai sahihiya ko hasana. To za ka zo ka ji insha Allah ta'ala wannan hadisin yana da hanyoyi ne masu dimbin yawa, wata hanya za ta zama sahihiya, wata za ta zama hasan, dan haka ma'anar maganar Tirmidhi kenan insha Allah. Sai ce wa huwa hadithu Malik, wannan shine hadisin Imam Malik, an Suhail, daga malamin shi Suhail, an abihi, daga ainihin wato mahaifin shi, an Abi Hurairah, daga ainihin Abu Hurairah. Idan ba ku manta ba, a cikin isnadin nan Tirmidhi ya ambaci wasu sunaye amma ba da matsayinsu na sunaye ba, a matsayinsu na alkunya. A ciki ya ce Abu Salih, Abu Salih ba suna bane, ya ce Abu Huraira, Abu Huraira ba suna bane. To yana daga cikin al'adar Tirmidhi, ina so ku gane dukkan isnadin da Tirmidhi ya ambata, idan wannan isnadi a cikin shi akwai alkunya, to sai ya zo ya faɗa maka sunan ne wannan alkunya. Idan akwai wani suna a cikin littafi, a cikin isnadi wanda ba shahararre bane, sai ya faɗa maka alkunyar shi da nasabar shi don ka san shi. Yanzu misali Abu Salih, baban Salihu, ai kun ga ba faɗi sunan shi ba, dan an ce baban Salih ne, to shi ne sunan shi, zai zo zai bayyana maka, zaka ji ya ce sunan shi Zakwan. Sannan har yau zaka ji sunan wani mutum Abu Huraira, shi ma ba sunan shi bane, baban kyanwa, baban kulya, to me sunan shi? To shi da yake wannan ainihin yaron da yayi sunan shi, sai malamai suka kai suka komo akai maganganu masu dindin yawa, wasu suka ce sunan shi Abdul Shams, zaka ji zai zo zai mana bayani, wasu suka ce sunan shi Abdullah ibn Amr, zaka ji zai zo zai mana bayani, zai tattauna mana akai. Amma abin da nake so ka gane shine wannan ita ake kira alkunya da Larabci. Me ya alkunya? Shine a kira ka da matsayinka na baban wani, a ce baban Salihu, baban Aisha, baban kaza, baban wance, shine alkunya. To suna kuma ka shine suranka na yanka, don haka yanzu kun ga kamar wannan mutumin da ya zama a cikin isnadin an kira shi da Abu Salih, to Abu Salihu alkunya ce. To sunan shi fa sunan shi Malam Zakwan,
ina fata an gane. To nan kuma da aka kira shi as-sammanu, as-samma mai mai, to wannan kuma a cikin ilimi ba suna bane, ba kuma alkunya bane, wannan ana kiran shi laqabi. To shi laqabi yakan faru ko dai zuwa ga sana'a kamar wannan. Yanzu wannan ane mai laqabi ne da sana'ar shi as-samman mai mai, ko kuma laqabi ya zama zuwa ga wata siffa halitta a ce at-tawil dogo, laqabi ne wannan. Ko kuma al-a'mash a ce a'mash mai jinjimi mara gani sosai, ko kuma a'raj gurgu, duk wannan malamai suna kiran shi laqabi. Dan haka laqabi na faruwa zuwa ga sana'a, laqabi na faruwa zuwa ga siffa halitta, kamar yadda laqabi kan faru zuwa ga wani hali da mutum ya samu kanshi a ciki. Sai ka ga an ce wani abdal, wani batacce, sai ka ce batacce eh, ya taɓa bata ne yana ƙarami, sai da aka tsinto shi. Ko masruq, an taɓa sace shi aka gano shi, duk waɗannan menene laqabi ne. Ko kun fahimta? To Imam Tirmidhi yana da wannan al'ada ta farko kenan. Al'ada shi ta biyu kuma ita ce wanda ya fara ɗanɗana mana tun akan hadisin farko, shine duk hadisin da ya kawo sai ya biya yi kokarin kawo sauran sahabbai waɗanda suka ainihin ruwaito wannan hadisi, ya rage maka kai kuma ne karatu ko karantarwa ka je ka binciko, domin za su taimaka maka su fassara maka asalin hadisin da ya kawo. Bangiji ya ce wa Abu Salih, shi Abu Salih ɗin nan walidi Suhailin, baban Suhail huwa Abu Salih as-Samman, shi ne Abu Salih as-Samman, wato baban Salihu mai mai. Wasu sunan shi Zakwan, sunan shi Malam Zakwan. Wa Abu Huraira, malamin shi kuma Abu Huraira fa, ikhtalafu fi ismihi, malamai sun yi sabani game da sunan shi, menene sunan shi? Faqalu, wasu suka ce Abdu Shamsin, sunan shi Abdu Shamsin. Abu Huraira kafin ya musulunta Kirista ne, mutumin kasar Yaman. Da ya zo musulunta, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ji shi da wannan suna Abdu Shams. To malaman da suka ce sunan Abu Huraira Abdu Shams, sai suka ce Annabi ya kyamun shi da sunan shi ne bai canza mishi ba, don haka tun sunan shi ne na jahiliya sai bar shi da shi. Sai suka ce dan haka sai baya kiran shi da wannan suna, yake kiran shi da Abu Huraira. Malaman da suka faɗi akasin haka su kuma sun dogara gaskiya da hadisi wanda yana nan nan cikin Tirmidhi da isnadi kyakkyawa, cewa me yasa aka sa maka Abu Huraira, har sai da Abu Huraira ya tambayi wanda ya tambaye shi, yace ah, kai baka ganin kurjini na ne har zaka min irin wannan tambaya, ma'ana baka ganin ni kaza 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 kaza. Yace to dalili dai shine lokacin da na musulunta ina yi wasu mutane kiwon dabbobi ne, to ina da kyanwa haka wadda nake wasa da ita idan na fita kiwon dabbobi na, idan dare sai je in samu wata bishiya sai in boye ta, idan gari ya waye zan tafi kiwo sai in dauko a bata, shine sai mutane suke kira na Abu Huraira, baban kyanwa. Ina fata an gane. To wannan kenan. Wa qalu, wasu kuma suka ce Abdullahi ibn Amr, sunan shi Abdullahi dan Amr. Sai Tirmidhi yace wa hakaza qala Muhammad ibn Isma'ila, malami na Muhammad dan Isma'ila al-Bukhari shi ma haka ya fadi, yace ne sunan Abu Huraira Abdullahi dan Amr. Sai ainihin Tirmidhi yace wa hadha asahhu, wannan maganar da Bukhari ya fadi ita ce mafi inganci daga cikin maganganun guda biyu. Shin sunan Abu Huraira Abdu Shams ko kuwa Abdullahi ibn Amr? Sai ce ai Bukhari ya ce sunan shi Abdullahi ibn Amr, sai ya ce to wannan magana ita tafi inganci. An Imam Nawawi, wanda shi kuma ya zo daga bayan bayan Imam Bukhari da kusan shekara 500, sai tsaya yi bincike, cikakken bincike game da sahabi Abu Huraira. Sai da ya bincika ra'ayoyin malamai, ya ce malamai sun yi zantutuka masu ɗimbin yawa game da ainihin sunan Abu Huraira. Abin da ya ja haka kuwa shi ne linjayar da wannan alkunya ce wa sunan, aka koma ana kiran shi wani, har sai daga baya aka zo ana tantama menene hakikalin sunan shi. Ko kun fahimta? Misali yanzu, saboda Kanawa suna da sarki Abdullahi, to sai suka waye gari da dama a Kano, in an haifi yaya Abdullahi ne, Abdulkarim ne, Abdulrahim ne, Abdulkadir ne, galibi sai suna ce mishi mai Kano, baban Kano, mai kaza, to wannan irin makabin sai rinjaya. Daga bayan sai go ana bincike wai me asalin sunan ne, Abdullahi ne ko Abdul Karim ne ko Abdul Hakim ne, saboda koma wanne ne su sai su ce mishi mai Kano. Ko kun fahimta, sai zama kun ga makabi yarin jaye ne, yarin jaye ne hin sunan shine nan hakikanin abin da ya faru. Wannan makabin sai rinjaya, amma shi marawi a cikin nashi binciken sai ya ce yana ganin maganar da tafi inganci in an tattaro dukkan maganganun. To shi ne sunan Abu Huraira Abdurrahman dan Sakhar Ad-Dausi, wallahu a'lam. Wannan ita ce maganar da mu ma muka tafi a kanta, cewa ingantaccen sunan Abu Huraira shine Abdurrahman dan Sakhar Ad-Dausi. Ta iya aka ce to wannan maganar daga Imam al-Bukhari fa, na'am, Tirmidhi yana tarjihi ne tsakanin maganganu guda biyu anan. Abu Shamsin ne ko Abdullahi ibn Amr ne? Sai ce in dai tsakanin biyun nan ne, to Abdullahi ibn Amr ita tafi inganci. To amma ni ko muna kawo maganganu nawa ne wanda ya biya tattaro maganganu na ƙudama'u da na mutaakhirina, na malaman da suka gabata da waɗanda suka zo bayan su. Allah madaukakin sarki taimake mu. To sai kuma malam yace wa fi babi an Usmana, a cikin wannan babi ma'ana dangane da hadisan da ke bayani dangane da fanalar alwala, ku kiyaye ba wai wannan hadisin ba, hadisan da ke magana game da fanalar alwala an samo daga sayyidina Usman wa Sauban da wani sahabi mai suna Sauban wa Sunabihi, haka da sahabi mai suna As-Sunabihi wa Amr ibn Abasa da Amr dan Abasa wa Salman da Salman wa Abdullah ibn Amr da Abdullah dan Amr. Ku kiyaye waɗannan gaba ɗayan su ana nufin sun ruwaito hadisai game da falalar alwala, ba lallai ya zama wannan hadisin ba. Sun zo mun fara karanto hadisan za ku gane ashe asali ana nufin sun ruwaito hadisai ne game da falalar alwala. Ina fata an gane. To sai Tirmidhi yace wa Sunabihi hadha, shi Sunabihi dinnan da kaji an fadi a cikin wannan waɗannan jeren giyan mutane ko rawa an abi ko وَالسُّنَابِحِ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ, wannan sunabihin da kake ji din nan shi ne wanda ya ruwaito hadisi daga ainihin Abu Bakar bin Siddiq, laysa lahu sama'un min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, bai ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Wasmuhu, sunan shi Abdurrahman ibn Usayla, sunan shi Abdurrahman dan Usayla, don kun ga sunabihi din ai ba suna bane ku, shi kuma wannan nisba ce, an danganta shi ne zuwa ga wani ainihin gari ko ƙauye a cikin ƙasar Yaman. To sunan shi Abdurrahman dan Usayla wa yukuna, amma ana mishi alkunya ana ce mishi Aba Abdullah, baban Abdullahi. Rahama ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, ya tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dan ya karbi addinin Musulunci. Faqubi da Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa fi tariqi, sai aka dauki ran manzon Allah a halin shi yana kan hanya, an ce ya zo daidai Jufa inda miqatun mu yake yanzu, dabba ainihin Jidda daga kasar Yaman ya zo daidai wajen dabba Jidda, haka sai ya hadu da wani sahabi. Sai wannan sahabi yake mishi ina zaka je ne, yace ai zan je Madina ne wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Sai yace jiya iwar haka muka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya rasu, shine aka ce ai an dauki ran Annabi yana kan hanya zai taho wurin Annabi din, dan haka wa qadrawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ahaditha, ya ruwaito hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sai Ibnu Abdul Barr yace dukkan hadisan shi in dai kai tsaye ya ruwaito daga Annabi sun zama mursalai, kuma bai ga annabi ba, dan haka ji anan aka ce ya ruwaito hadisi ne ta hanya Abu Bakar daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, dan ne kashi aka ce laysa lahu sama'un min rasulillah, bai taba jin hadisi daga manzon Allah ba, dan manzon Allah ya rasu kafin ya shigo Madina. Wasunabihi, to kuma akwai wani mai suna kusan makamancin nashi, ku kiyaye domin irin wannan yana faruwa ko ga mutane. Bari in ƙara mana bayani bayan mun gama karanta. Malam yace wasunabihu ibn al-A'sar al-Ahmasi, to akwai kuma as-sunabihu dan al-A'sar, shi kuma ana danganta shi al-Ahmasi sahibin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan sahabin Annabi ne, ku kiyaye. Wancan as-sunabihi, sunan shi yaya Abdurrahman ibn Usayla wannan kuma as-Sunabihu ibn al-A'sar al-Ahnafi wannan sahabi ne yuqalu lahu ana ce da shi as-Sunabihi aidan shi ma harwaya ana ce da shi as-Sunabihi to bari in tsaya ni mana bayani waɗannan sunayen ba na so mu dauke mu da nisa dan matsalar ta shafi jarhuwar ta'dil amma bari mu warware mana asali sunayen mutum biyu ne asali sunayen mutum biyu ne amma lokacin sai ka ga ya zama sunan mutum shida kun ga akwai wannan as-Sunabihu as-Sunabihu ibn al-A'sar ابن الأعصر الأحمسي ومن صحابيني صاحب صحابيني أقولكم شي وانتم سننش عبد الرحمن ابن عسيلة ابن عسيلة السنابحي السنابحي kenan rak ɗaya sahabi ɗaya tabi'i duk inda kaga an juya ɗayan su ne aka juya to wannan mas'alar da ta rikita da yawa sai da aka samu har wani babban malami Al-Balqini sai da ya rubuta littafi akai wanda sai gobe insha Allah ko darasi na gaba zan yi muku cikakken bayani akai amma abin da nake so ku gane ina so ku gane su kenan wannan as-Sunabihu ibn al-A'sar al-Ahmasi sahabi ne wannan kuma Abdurrahman ibn Usayla as-Sunabihi shi kuma tabi'i ne ko kuma mukhbara ne domin yana da rai annabi yana da rai kuma gaskiyar lamari ya musulunta ne ya zo ganin annabi ne don ya cika sa sahabbantakar shi to sai ya zama annabi ya rasu kafin shi ya iso Madina don haka yana musulmi annabi yana da rai amma ba su taba haduwa ba to yayin da inda a ce ba su hada zamani da annabi ba daga baya ya zo musulunta sai a ce da shi tabi'i a to wannan sai a ce da shi al-mukhbara wannan a cikin ilimin hadisi kenan a cikin ilimin adab na larabci shi kuwa aka ce mukhbara ni ana nufin mutumin da ya waka a jahiliya kuma ya waka a musulunci to nan hadisi muke karanta dan haka ma'anar mukhbara ni shine mutumin da ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai taba ganin annabi ba annabi ya rasu idan kun ga wannan to maganar da malam ya zo kan wannan nabi din nan ya ce wa yuqalu lahu sunabihi aidan wannan magana duk malamai sun hada kan cewa kuskure ce wannan ba a kiran shi as-Sunabihi yana daga cikin kuskuren da malamai suka yi ne wato kuskuren da masu riwaya suka yi wannan shi sunan shi ne Sunabihu amma ba Sunabihi ba wannan kuma nisba shi ce as-Sunabihi to wani lokacin da suka tashi sai a kwaba abubuwan amma kun ji su su kenan kwaya ɗaya ɗayan sahabi ne as-Sunabihu ibn al-A'sar ba a ce mai Sunabihi in aka ce mai Sunabihi an yi kuskure wannan kuma Abdurrahman ibn Usayla shi kuma as-Sunabihi shi kuma aka ce mishi as-Sunabihu an yi kuskure kun kiyaye wannan shi ne duk kai da kobowar maganganun da malamai suka yi ta yi sai mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu kuma mu ƙara tattauna mas'ala amma yanzu saboda mun zo daidai inda malam yake cewa ne wa yuqalu lahu as-Sunabihi aidan shi ma ana ce mishi Sunabihi har wa yau ko to ce mishi Sunabihi shi wannan kuskure ne ba a ce mishi Sunabihi tare da malam yace ana cewa shi ma ba ya inganta magana bane ana cewa amma ba daidai bane wa inna ma hadithuhu qala shi wannan sahabin da hadisin shi cewa ya sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inni mukafirin bikum al-umama zan yi alfaharin al'umma da ku. Wannan shine hadisin da ya ruwaito cewa a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai dubi dukkan annabawa da manzanni da al'ummomin su ya nuna musu cewa al'ummar shi ta fi yawa. Annabi zai yi wannan alfaharin, wannan alfahari ne na daraja. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi annabi Musa yawan mabiya, ya fi annabi Isa, ya fi annabi Nuhu, ya fi dukkan annabawa. Shine hadisin da sunabihu ya ruwaito sahabi cewa ne inni mukafirun bikum al-umama ayyu fala taqtulanna fala taqtatilanna fala taqtatilanna ba'di, don haka kar ku ringa kakkashe mutane ko ku ringa kakkashe juna a bayana, tunda ni zan yi yawa da alfaharin ku to kuma ina da zan yi alfahari da yawan ku mutane, ai bai halatta ba kenan, kuna rajawa kenan. Annabi so yake ku karu ba so yake ku rabu ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisin al-Imam Ibn Majah ya rawaito shi, haka ne Ibn Hibban, hadisi ne sahihi. To jama'a kun ji ainihin waɗannan bayanai waɗanda muka samu su daga wannan littafi na al-Imam Tirmidhi. Yanzu babban aikin da yake kan mu shine takhrijin waɗancan hadisan da Imam Tirmidhi ya ishara zuwa gare su, kamar yadda tun farko muka alƙawuranta. Tirmidhi ya kawo hadisi ɗaya shine wa hadisin Abu Hurairah ko yanzu hadisin Usman, hadisin Sauban, hadisin Sunabi'i, hadisin Amr dan Abasa, hadisin Salman da Abdullahi dan Amr suna ina? Ga su gaba ɗayan su a cikin wannan littafi wanda tun farko na gabatar muku da shi, Nuzhatul Albabi fi qawli Tirmidhi wa fil Babi. Dama an yi wa mutane protestar din shi, aka ce duk faran da zaka zo karatun Tirmidhi ka zo da shi. Yawa ba wata rana ce keɓantacciya ba, saboda kullum za a karanta hadisi kwaya ɗaya insha Allahu ta'ala sai an koma cikin wannan littafin an dubi menene abin da ainihin wato za a samu dangane da takhrijin waɗannan hadisan. Don haka malam yake cewa amma hadisi Usmana a cikin shafi na 21 shi dai hadisin Usman farawahu al-Bukhari wa Imam al-Bukhari ya ruwaito shi wa Muslim da Muslim wa ghayruhuma da waɗansu malaman. Kun ji wanda ya ruwaito wannan hadisin, yaya hadisin yake? Min tariqi Zuhri anna Ata ibn Yazid akhbarahu anna Imran mawla Uthman akhbarahu annahu ra'a Uthman ibn Affan da'a bi ina'in fa afragha ala kayfaku kaffaihi thalath marratin. Yana kun ji da hadisin Uthman din yake? Hadisin Uthman shine wani bayaran bawa ne na Sayyidina Uthman. Yace wata rana mai gida na Usman yasa aka kawo mishi ruwan alwala a cikin ƙwarya ko buta, sai ya tuntsuro ainihin wato butar ya zuba ainihin a tafin hannayen shi sai ya wanke su sau uku. To kun ga abin da nake faɗi, dama daga cikin hanyoyin da ake karatun littafin Tirmidhi sun kama da hanyoyin da ake tafsiri a wurin malaman farko, shi ne a ɗauko wannan aya a fassara ta sai a ta jawo ayoyin da ke da alaƙa da ita ana ainihin karanta su. To in aka zo abinda kullum muke cewa ba karanta su kadai ba, ai ba su ma za a tsaya ayi karatun su ne bil haqi da gaskiya. Yanzu waɗannan hadisan ba wai za mu bi su sama sama bane, a'a yadda muka tsaya muka yi sharhin waɗancan haka za a tsaya ayi sharhin waɗannan, shine ma'anar sunan Tirmidhi din. Don haka wannan hadisin abinda yake cewa idan aka tashi alwala jama'a ana ainihin wanke hannaye na dama da na hagu ne gaba ɗaya a matsayin ainihin wanki uku, ba wai wannan tafin a wanke shi sau uku, wannan tafin a wanke shi sau uku kamar yadda mai izuwa da wasu malamai suka faɗi ba, a'a in ka kwarfo haka ka zo za ka wanke haka sai ka wanke waɗannan tafukan haka ka yi ɗaya kenan, sai ka sake kwarfowa sai ka sake wankewa haka ka yi biyu kenan, sai ka sake kwarfowa sai ka sake wankewa ka ciccuɗe junansu uku kenan. Uku ɗin za ka raba ta ne gaba ɗaya za ka cuɗanye su, ba wai wannan uku wannan uku ya zama shida ba. Gashi ya ce kaffaihi thalatha marratin faghassalahuma, sai wanke hannayen nashi su uku amma su hannayen su biyu, thumma adkhala yaminahu al-ina, sannan sai ya sanya hannun shi na dama a cikin wannan ƙwarya alwala. Wannan lafazin kuma abin da yake nuna mana shine yayin da kai zaka yi alwala hannunka ka lura cewa bai da tsafta, to bai halatta ka tsoma shi a cikin ruwan alwala ba, sai sai ka karkato sai ka ainihin wanke hannayen naka so uku to daga san da ka wanke so uku din nan yanzu wadannan hannaye sun tsarkaka to sai ka tsoma hannunka na dama ba na hagu ba na dama a cikin wannan buta ko a ƙwarya alwala ko a kwano ko tasa sai ka ɗibo ruwa sai ka zuba a bakinka gashi fama bunaba wastanshaqa ya ainihin kunkura baki ya shaki ruwa annan wannan riwayar ba a fito an bayyana ba so nawa amma dai riwaya ingantacciya ta bayyana cewa so uku ne to wannan so uku ma sai a tsaya a fahimta baki ba wanke shi ake daban a kuma shaki hanci daban ba a'a idan ka ɗibo ruwa da tafinka na dama sai ka guntsa idan ka guntsa sai ka kurkura ku kiyaye sai ka zubar in ka zubar ragowar da ke hannunka na dama sai ka sa a hancinka sai ka shaka wannan kuma yatsunaka da babban yatsa da yatsanka na nuni dan ali su kuma sai ka rike ainihin karan hancinka sai ka fice sai ka sake ɗibowa da wannan tafinka na dama sai ka guntsa sai ka kurkura sai ka zubar ragowar sai ka shaka sai ka sa waɗannan yatsunaka na hagu sai ka ainihin fice haka za ka kuma baki da shakar ruwa ba a rabawa hadisi bai tabbata ba akan haka yana cikin sunan Tirmidhi ka karanta littafin As-Samar al-Mustafab fi fiqh sunnah wal-kitab mujalladi na farko hadisin da ke cewa a ɗibo a kwarfa a kurkura a zuba a yi haka sannan hanci ma a ɗibo mishi nashi asalin hadisin da yake da haka bai tabbata ba sa'annan sai kuma yace sunna rasala wajhahu salasan sai kuma ya wanke fuskar shi so uku ina ma'ana ya wanke fuskar shi so uku fadin fuska na farawa ne daga ainihin wannan kunne na dama zuwa kunne na hagu shine fadin fuska sannan tsawon tafa daga inda gashi ke tikewa ga magarin mutane zuwa inda haba take to ina ma'ana inda gashi yake fitowa ga magarin mutane an faɗa mana maganar ne dan mai saiko da mai tukunnuma mai saiko shine zaka ga farkon kanshi duk babu gashi to haka ce daga inda gashi ya tsaya daga nan ake wankewa mai saiko zai ce zai faro tun daga cikin kanshi kenan to mai tukunnuma kuma shine wanda yake da gashi wanda ya zarce mai za ku ga akwai wasu bayan Allah Allah yana halittar su gashi yana zuwa musu haggira gashin kai to abinda ake nufi sai duba ga magarin mutane yadda aka saba sauran mutane ina gashi ke tsaya musu to zuwa nan ne tsawon fuska ta sama ta ƙasa kuma daga inda za a ce haba to nan ne ainihin fuska jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to sai mutum ya wanke waɗannan wurare ko kuma wannan wuri so uku yana mai cuɗa duk inda kwarmi yake na ido da kuma duk inda ƙarƙashin hanci yake yana cucuɗawa a hankali yana cuɗawa ya zo a cikin sunna cuɗawa da tafuka biyu ya halatta haka ka sa tafukan biyu guda biyu kane kana cucuɗawa ka sake ɗibowa ka zo ka sake mara tafi biyu kana cucuɗawa har kai haka so uku wannan ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan wayadaihi haka kuma ya wanke hannayen shi ilal mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannu shi kuma aka ce zuwa gwiwoyin hannu ana nufin za a hada har da gwiwar hannu din za a shigar da ita ba wai nan za ka tsaya ba sai zama rabin gwiwar hannun kuma mum'a ta shigo kenan amma so ake ka shigar har da ita gwiwar hannun ka wanke duka zira'in ka nan tsakankanin yatsunka duka buka ciccuda duka buka tabbatar da cewa ruwa ya shiga ko ina ka ciccuda sannan in ka zo hadisi ya tabbata cudawa ta musamman game da gwiwar hannu saboda tana da kwanoni da wurare waɗanda in baka lura ba sai a samar da ainihin mum'a to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wada ma haka uku ya wahagu haka so uku thumma masaha bi ra'sihi sannan sai dangwalo ruwa ya shafa wa kanshi ma'anan wannan ba'un din kenan ba a ce thumma masaha ra'sahu ba an ce thumma masaha ra'sahu ana cewa kenan launar da ke hannun shi sai ya shafi kanshi da ita amma sai aka ce thumma masaha bi ra'sihi sannan sai ya shafa wa kanshi ruwa dan haka wannan lazimi ne sai an karkato ruwa an dangwala a waɗannan hannaye guda biyu ba ɗaya ba abinda sunna ta nuna kenan ka cire hular gaba ɗaya ka aje ta gefe guda sannan ka ɗibo ruwan sai ka shafa wa hannayenka gaba ɗaya sai ka fara daga ainihin inda goshinka yake nan ma ba a cewa inda gashi yake dan kada bai tukulli maccen ko kuma mai saiko wannan ya fara daga tsakiyar kai wannan ya faro daga jira a daga ina ne gashi yake fitowa mutane a ɗabi'ance daga nan zaka fara ka tafi haka da waɗannan hannaye naka da namiji da mace duk haka za su har sai ka je can tsaya sannan sai ka ainihin dawo da wannan shafa kuma zuwa inda ka fara na fata an gani mutumin da yake da hula ko wanda babu hula akan shi dole sai yayi haka wanda ya zama rawani ne akan shi to rawani nau'i biyu ne akwai rawani irin na buzaye akwai kuma rawani irin na alƙalai rawanin buzaye shine rawani ne za a kawo shi ainihin akwai hula akan sai a kawo a kudin dinakan gaba daya to wannan rawanin sai an cire shi gaba daya an kuma cire hular gaba daya sannan a shafukan akwai kuma rawani na alƙalai shine rawani irin wanda zaka ga galibi malamai da alƙalai a nan ƙasar Zazzau suna yi haka ainihin a kewaya shi shima akan hula ko da bai rufe hular duka ba ba ya mishi amawali ba shima sai an ɗauke hular cancak tana mai ɗauke da rawanin an aje ta gefe guda an shafi kai to akwai kuma rawani irin na larabawan Saudiya a yanzu da Al-Khalijul Arabi shine wannan igal dan kallabi ne suke lankwasawa haka sai su samu huluna irin hulan Makka sai a sa ta a ƙasa sannan sai a kawo shi shi kuma sai a aje shi shi ma wannan rawanin sai an cire shi an cire hular cancak sannan a yi shafa akan ainihin wannan gashi to sai kuma rawani irin wanda aka fi sani da rawanin mujahidai shine rawanin da asali shi akan su ma ake daura shi tun farko ai ta daura shi akai har akai ga asoke shi a jikin junan shi irin wannan rawanin ne shari'ar musulunci kadai ta yadda a yi shafa akan shi to shi irin shi in ka zo zaka ainihin shafa akai ka dawo da wannan ainihin shafa shikenan yayi amma bayan haka dukkan sauran rawani da dan kwali da kallabi duk sai an cire an yi shafa akai to amma matar da ya zama tana saye da hijabi ne kadai a kanta bayan hijabin nan kasan hijabin babu kallabi ba dan kwali ba hula daga hijabin sai gashinta to ita ma ya halatta ta dangwalo ruwa ta zo ainihin ta shafa akan wannan ainihin hijabin nata ya halatta amma in ya zama akwai dan kwali ko hula a kasan wannan ainihin hijabin nata to sai ta cire shi kamar yadda wancan malami ko alkali zai cire jama'a kun fahimci wadannan bayanan ku samu wadannan bayanan a cikin littafin al-Bughli na al-Imam Ibn Qudama Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to ya rage sai wata mas'ala mai matukar muhimmanci wadda zamu zo mu tattauna ta amma saboda alakar ta da wannan wurin zan dan tsaya ne kadan yi bayani akan ta shine ina matsayin shafar kunnuwa a alwala matsayin shafar kunni a alwala matsayin su daya da kai saboda hadisi ya tabbata zamu zo mu tattauna akai a nan cikin littafin nan insha Allah da littafin Ibn Majah annabi yana cewa al-uznani min ar-ra'si waɗannan kunnuwa hukuncin su yana bin hukuncin kai ne dan haka ma'anar wannan hadisin shine idan ka shafi ainihin wato kanka haka ka dawo da ainihin shafar wannan laima da ke hannunka sai ka dawo kuma sai ka ainihin shafi kunnanka da ita laiman nan da ka shafi kanka zaka dawo kuma ka shafi ainihin kunnanka da ita samun ta ruwa da fatun kunnuwa da fuqaha'u suka faɗi ta zo a cikin hadisi ne wanda bai tabbata ba dan haka malamai suka tabbatar da cewa wannan hadisin da ke tabbatar da cewa kunne yana biye da kai ne yana lazimta in ka shafi kai ka dawo da shafa wannan laima kuma sai ka dawo sai ka ainihin shafi kunnanka to anan abubuwa guda biyu suka iya tasowa yayin da muka ce akwai nau'in rawani da nau'in hijabin da ake iya shafa a kansu shi ko duk inda wabi yake galibin aka yi shafa a kanshi yana tsotse dukkan laima ta ruwa da ke hannun nan to yanzu in ka shafi kanka da rawani akai ka dawo da shafa ai zai zama babu wata laima a hannunka ko to a nan kan za ka ainihin dangwalo wani ruwan domin ka ainihin shafi kunnanka saboda addinin musulunci ba addini ne wanda yake mai dankarewa akan abu ba maqasudi ka shafa wa kunnanka ruwa to in ya zama ka shafi yadin rawani ko ta shafi yadin hijabi ya zama babu sauran laima ya za a yi kenan sai a dangwalo wani ruwan sai a shafi ainihin kunnan to amma dangane da mutumin da yake cewa to ai in na shafi kaina na dawo da shafa yakan zama laimar hannuna bata isa ba, eh tunda dai akwai laimar shafi kunnanka. To annan ne za a dauko wata riwaya ta wannan hadisi na Usman da muke karanta wanda tazo a cikin littafin Sunan Nasa'i, sai a ƙara fassara ta. Ita ce yazo a cikin Sunan Nasa'i a cikin wannan hadisin na sahabi Usman dan Affana cewa annabi yana yin shafa kai so biyu ko so uku sallallahu alaihi wasallam. Ku karanta takhrijin wannan riwaya a cikin littafin Tamamul Minna. Dan haka jama'a, kamar yadda ake iya wanke fuska so uku, to ana shafar kai kuma a shafi kunnuwa su ma so uku. To sannan sai kuma wata mas'ala ita ce, ina matsayin mutum ya wanke fuskar shi so uku, ya wanke hannu so biyu, ya kurkuri baki so daya? Malamai suka ce ya halatta. Babu laifi wanke fuska kai so uku, shafar kunne ai shafar kai kai so daya, wanke kafa kai so biyu, ya halatta. In kai daidai ma tun farko ya halatta, tun daga farko har karshen alwala. In kai bibu ya halatta, in kai uku uku ya halatta. To in kuma ka sauya wani wurin kai daya, wani wurin kai biyu, wani wurin ya kai uku, babban makasudi dai shine a tabbatar da an samu cudawa da kuma wankuwa ta wannan gaba. Domin ko da so uku kai, idan ya zama ba a cudu ba ko kuma wurin bai wanku ba, to makasudi bai tabbata ba. Inna ma malamai sun ce bashi daga cikin sunna ce tare yi so uku din, ya zama almubabaranci. Wannan kenan. Ina zuwa ku bari mu gama karatun ainihin wannan asalin hadisin tukuna. Sunna rasala rijlaihi thalatha marratin, sannan sai kuma ya wanke kafafuwan shi so uku, ilal ka'abaini, har zuwa idanuwan kafa. Har zuwa idanuwan kafa, abin da wannan hadisi yake nufi shine za a shigar da hadda ita idan kafa. In aka zo wankewa, hadda ita idan kafa za a shigar. Da aka ce iman, ba wai za ka ce keke da keke za ka tsaya, a'a za ka shigar hadda ita, don haka za ka dan gota take nan don ta samu shiga gaba daya. To sa'an nan kar ku manta da tsakankanin yatsun nan. Hadisi ya zo sahihi cikin Sunan Abi Dawud da Ibn Majah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana amfani da wannan karamin yatsa na hannu. Karamin yatsa na hannu yana bi a hankali, yana cuccuɗa tsakankanin yatsun kafafuwan shi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Jama'a kun fahimta? Sannan kar a manta da digadigai. Hadisi ya zo sahihi cikin Sahihul Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira da Abdullahi dan Amr dan As. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waylun lil aqabi minan nar. Digadigan da ba a wanke su da kyau a alwala za su shiga wuta. Saboda haka in an zo wanke kafa jama'a, wannan kwanoni duk a lura da su, a tsaya a yi su musamman lokacin sanyi. Saboda Abu Huraira Allah ya kara mishi barci, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana biye da mu, sai ya zo ya samu ainihin yin alwala, amma muna shafa kafafuwan mu sama sama, ruwa baya shiga sosai. Sai an yi faɗi wannan hadisi, yace azaba ta tabbata ga digadigan da ba sa wankuwa da kyau. Dan haka in ka zo yin alwala jama'a, ba wai sauri za kai ka gama ba tare da samar da abin da ake nema daga gare ka ba. Dan haka sai ku kiyaye wannan. Yace sun maqala, sannan sayyidina Usman kun ji ya gama yin wannan alwala a aikace ku? Sai kuma zai yi jawabi, sai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, wanda yayi alwala kwatankwacin alwalan nan tawa. Kwatankwaci nahawiyya, zaka yi kokarin kwatantawa ne domin samar da keke da keken alwala irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, abin wanda yake kamar a ce abin da wahala. To wanda yayi kokarin kwatanta irin wannan alwalar, sunna sanna raka'ataini, sannan yi sallah raka'a biyu, ma yahdusu fihi ma nafsuhu ko nafsuhu, baya tunawa zuciyarshi komai a cikin wannan sallah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, za a gafarta mishi laifin shi da ya gabata. To kun ji yadda Imam Tirmidhi yake aikin shi ko? Kaga ashe da yace wa fil babi an Usmana, ba wancan hadisin Abu Huraira bane yake ishara, wani hadisi ne, amma yana fadin mene? Falala alwala shi ma. Yanzu wannan hadisi yana fadin falala alwala ko? Amma ka ji fa alwalar sai in kai kokarin ta zama irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan daga cikin falalar sai kai raka'a biyu bayan kai wannan alwala. Idan mujarrabin alwalar kai ba tare da kai raka'a biyu ba, to ba za a samu wannan falalar ba. daga nan ne za ku gane gaskiyar maganganun da muka yi ta faɗi. Tirmidhi fa in yace wa fil babi wa fil babi, ba nan mai irin hadisin da ya kawo ba, ta yi wani hadisi ne daban, amma duk wanda ya kamata shi ma a kawo shi akan wannan masalan. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? Dan haka jama'a kun ji hadisin sayyidina Usman wanda al-Imam Tirmidhi yake cewa wa fil babi an Usmana, a cikin wannan babi game da falalar alwala akwai hadisin sayyidina Usman Allah maraukakin sarki ya kara mishi yarda. Na malan kace ne yi tambayar ka. Ai duk da ya rufe kunnan yayin da ainihin ta shafa a saman sai ta dangwalo kuma sai ta sa hannunta ta ciki sai ta shafi abin nan. Ai shi ne nake sai ta sa hannunta ta ciki. Yauwa ta ciki, in ba ta waje ne ai ta ciki nace sai ta shafi kunnan ke. Kware da gaske. Na'am. In gane so kai wankin kafa guda uku, galibi abin da yake faruwa mu alwalan mu da buta muke yi ko da famfo. Za ka buɗe kan famfo ne tar yana ta zuwa. Amma so uku da ake magana, kaddara yadda Usman ya nuna, ƙwarya ce aka kawo aka aje. Sai ka ɗibo ruwa haka sai ka zuba sai ka zuba. Ta cicciɗa kai ta cicciɗa. Shi ne kayi ɗaya. Ka sake kwarfowa ka sake kayi biyu. To amma galibi kun ga mu daga butan muke kawai mai tas abin nan aka sharshara aka aika zuba shi ne so uku. Na'am. Amma ba a ce alwala bate ba, sai dai abin da ake nuna maka shi ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana nuna maka ka ainihin tattalin ruwa koda a bakin teku kake, saboda tattalin ruwa din, tattala ruwa din yana daga cikin abin da aka neme ka da kai, kakka almubazarantar da shi. Na'am. Cewa kuma na'am. Babu ne fi shi ma zai tabbatar da so uku din, wato da butan mutum ya zuba sai ya aje sai ya ci gaba da cudawa. Sai ma na'am. 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 A'a. Idan mutum zai shafa a kan rawani ko hijabi na mata, babu sharaɗin cewa sai ya gabata an yi alula kafin a sanya wannan rawani ko kuma hijabi. Kuffi ne shari'a ta zo da sharaɗin sai in an yi alwala an sa shi, sannan alwala ta gaba za a yi shafa a kai. Amma rawani ba shi da wannan sharaɗin. Sannan rawani ba shi da sharaɗin sai an yi tafiya. Domin wasu suna karantawa cikin wani hadisi cewa Annabi ya aiki wasu mutane sun yi tafiya, ya umarce su su yi shafa akan rawani, sai wasu suke cewa wannan dalili ne akan ba a shafa akan rawani sai in an yi tafiya. Malamai a fiqh suna kiran wannan waqi'atu ayn. Abu ne ya faru haka a halin tafiya ne suka kasance, ba yana nufin sharaɗi bane sai in an yi tafiya. Kamar da aka ce ne a hudubar juma'a, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin huduba sai jama'a suka watse sai ya rage sai mutum 12, sai suka ce wannan ya nuna duk adadin da ya gaza mutum 12 to ba za a yi sallar juma'a ba. Sai aka ce a'a, nan ma haka abin ya faru. Waye sanin sheku idan da 10 ne suka zauna Annabi ba zai hutuba ba? Waye sanin sheku cewa idan guda 2 ne? Dan haka ba sharaɗi bane. Faruwar wani abu yayi daidai da kaza wanda aka bada labari, in dai ba Annabi ne ya kaidi ba, kai kai kaidi. Misali cewa ba a yin kasuru sai an yi tafiyar mil 48. Hadisi ne sahihi yazo cikin Bukhari cewa Annabi ya yi tafiyar burdi hudu ya yi kasuru. Burdi hudu, ko na burdi daya shine mil 12, to mil 12 sau hudu nawa kenan? 48. To haka abun ya faru. Domin kuma an samu Annabi ya yi tafiyar mil 3 ya yi kasuru. Domin can ba cewa ya yi duk tafiyar da take kasa da mil 48 ka ai kasuru ba, a'a, ya yi wannan tafiyar ne sai aka ga ya yi kasuru. To kuma wata ran sai aka ga ya yi mil 3 ya yi kasuru, wata ran aka ga ya yi 9 ya yi kasuru. Kai sahabi Abdullahi dan Umar ma cewa yake idza kharajtu milan qasartu salata, yace ni in ne tafiyar mil guda ma zan yi kasuru. Ma'ana shine matukar ka fita daga ƙwariyar gari, to duk inda ka fita daga ƙwariyar gari ka tafi abin da ya kai mil guda, ko da kuwa gona ce, kasuru za ka yi. Ba wai sai lallai tafiya ka tafi biki ko ka tafi sadar da zumunci, a'a, ko da gonar ka ce ya zama ta fita daga cikin ƙwariyar garinku, sannan daga nan din nan ta kai a ce mil guda, to shikenan za ka yi kasuru. Ma'ana wannan mutumin da yake zaria yana da gona a zaɓi, idan yaje zabi kasuru zai yi. Mutumin da yake zariya yana da gona a Dakaci ko a Dambo ko a Soba kasuru zai yi. Mutumin da yake zariya yana da gona a nan abin nan Gubuci ta hanyar Ikara ko kuma yana da gona a nan ainihin wato dutsen Abba duk kasuru zai yi don ya gama fita daga farfajiyar ƙwaryar zariya. Haka mutumin da yake garin Kano yana da gona a Tamburawa ko a Kura ko mutumin da ke Sokoto yana da gona a Dange duk an fita daga ƙwaryar gari. To in har ka fita daga ƙwaryar gari daga nan duk abin da ya gaba kasuru za ka yi shine idza kharajta kana fita shikenan. Fa idza barartum fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am.
Area da aka nuna.
Na'am. Na'am.
A nan ce in cikin ya ga wannan ne ya dai kubarin wannan jimbaran.
Babu komai. Wato kun gane abin da yake cewa ai asali wajen shafar rawanin ba a shartanta sai ka shafi goshi ba. Amma kuma wannan tambayar ta bude mana damar mu wasu bayanai. Shi rawani da ake shafa a kan shi na mujahidai nau'in biyu ake daura shi. Shi kanshi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan daura shi da wannan hanya guda biyu. Hanyar farko ita ce ya daura shi ya rufe dukkan gashin da ke gashin goshin shi, gashin makwarkwada. Ku kiyaye fa Hausa ake jama'a gashi nan shi ake kira makwarkwada. In ya tafi kuma sai a ce saiko, in ya gaba kuma sai a ce tukulluma. Malam ka ji Hausa ba? Kun gane ko? To idan gashin makwarkwada aka rufe gashin makwarkwada to za a shafi rawanin gaba ɗayan yadi. Idan ku aka burso da wannan gashi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin in ya daura yakan burso da shi, to in ya zo shafa kuma anan ba yadin kadai yake shafa ba, yana hadawa da wannan gashin da ya burso nan da kuma ainihin ya karasa sauran shafa anan. Dan haka ku kiyaye. Idan in rawanin ya rufe yadin ya rufe gashi gaba daya sai a shafi iyakar yadin kadai. Idan kuma gashin gefe nan ya fito to in aka zo sai a shafi har da gashin sannan da yadin. Eh insha Allah. Na'am wa alaikum salam. Gemu
kuma fa.
Na'am. An wala gemu ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya gama wankewa su uku sai kuma ya dibo wani ruwa na daban sai sa a kasan gemun shi sai zai ciccuda shi haka. Shine kaga fuqaha malaman fiqh suka ce wannan ana magana gemun da yazan yana da yawa, amma wanda yazan gemun shi kwaya uku ne ko kwaya hudu haka dan shagiri wannan kan ya shiga cikin ainihin wanke fuska. Amma wanda ya zama gashi ya taru yadda har ana ga akwai kaurin da yake ruwan wanke fuskan can bai wadatar ba, to in yazo ya gama wanke fuska sai ya dibo ruwa na hudu kenan sai ya sa a kasan gashin nan sai ciccuda shi. Ina fata an gane. Na'am. Na'am. Akwai matsala mana ai goshi da shi ake sallah. Ba ka ji abin da mawaƙi yake ba, yace da goshi ake sallah ko ya sha giya. Ma'ana wajen sujuda tare da ya riga ya yi shafa a kan rawani. Kuma rawanin ya ka hago shi amma in ya zo zai sujuda lallai ya tura hula ce ko kuwa rawani ne wanda ya zo ya rufe wurin sujuda dole ne ya tura su. Ma'ana yanzu kamar yanzu yadda za ka gayu suna sa hula a yi haka kamar garar haka ka ga an rufe hannun ba haka gayu suke ba. To yanzu in gayu ya zo wurin sujuda nan haka ai sai ya hakura sai ya tura ta saboda goshi ya dira kan kasa kai tsaye ba wai hular ba. To haka shi ma rawanin ai ba ka kadai abin da ke sa sahabbai suke yin ainihin sujuda akan rawani shine in akwai zafi sai su jawo motsa rawanin sai su sa su ainihin sujuda akai. Na'am. 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 A wannan nata ai mai sauki ne. Idan kun dubi mace gaba daya ai hukuncin ta yana shan bamban gaba daya da na ainihin namiji. Ma'ana mace za ta yi sallah da niqabi. To in ta zo za ta yi sallah da niqabi yaya za ta yi? Ba wani abu da za ta dage a ciki. Za ta yi sujuda akan abinta. Domin ai kai namiji yanzu an hana ka ihtimalus samma, an hana ka kai sujuda a cikin babban riga, haka misali ba a ganin hannunka, mace fa in ta sujuda a cikin hijabin ta yayi daidai, to haka sujuda ta ma in ta yi a cikin niqabin ta babu laifi. Akwai hukunci a wajen sallah ire-iren waɗannan galibi na sutura na rufe jiki, waɗanda akan samu bambanci tsakanin ainihin sallah ɗa namiji ya mace. Na alaikum na a ba zai shigar ba, ba zai shigar ba. Na wa alaikum salam. Na'am. Matuƙar wannan makaranta ta kasance ta fita daga garinsu, misali a ce mutumin Zaria ne nan sai yake yin makaranta a so ba, ai ba wai ana magana zai dawo duk ƙarshen bako ba, ko da sai hutu zai dawo can da ike kasur zai yi. Za mu zo mu tattauna kasuru ne a kan shi. Zama ita kasuru a tsakanin Alkur'ani da Sunna ba ta da magana ƙayyade mil ko kilomita, matuƙar ka fita daga gari. Kasuru a ƙarƙashin Kur'ani da Sunna ba ta da ƙayyade sababin tafiyar, abu ne na jiyayya ko na saɓon Allah, ya rage maka wannan kai da Allah. Kasuru a cikin Kur'ani da Sunna ba ta da sharaɗin cewa kwana kaza, kamar yadda kasur ba ta da sharaɗin niyya. Saboda haka ka yi tafiya ka je Sokoto kawai sai ka ci gaba da kasur, ka je jiran wani kawunka ne har sai ya dawo aikin hajji, kasur za ka rinka yi. A'a, ka je ne kana jiran za a baka jali, ka je neman kwangila ne, a'a ka je neman aure ne, Allah ya kiyaye kai ne coach, ka je koya wa yaran makarantar su kwalla ne, duka kasur za ka yi, ya rage maka. Na ɗaya kenan. Na biyu, idan kun fahimci wannan, asali ita kasur sauki ne Allah ya samar wa matafiyi, to amma in matafiyi kuma ya je jefa kanshi a cikin mazauna gida, to nan kuma hukuncin shi ya koma nasu, sai in sun yi mishi alfarmar tura shi gaba domin ya zama ainihin limamin su, to anan zai iya yin raka'a shi biyu a sallah azhar ko la'asar ko isha, ya sallah ne ya ba su wuri, su kuma suna da ɗayan zaɓi biyu, ko dai su tunkuɗo mutum guda cikinsu ya ƙarasa musu, ko kuma su ainihin ƙarasa, kowa ya ƙarasa tashi da kanshi, duk suna da wannan zaɓi. Duk ɗaya ne. Ya banganta ina ne ka ɗauka garinku, misali kai ba Sokoto ne, sai aka ɗauke ka aiki a nan Zaria. Da aka ɗauke ka aiki a Zaria sai ka dawo Zaria nan, don haka yanzu nan kai mazaunin Zaria ne. A'a, ai yanzu maganar garinku ko ba garinku ba, kowa ma bai da gari a duniya sai inda yaje ya zauna. Ba garinku ba ne, yawa, dama inda ka zauna kawai nan shari'a take dubawa, don haka yanzu da kake nan da zama, to nan ne garinku. Shikenan, sai ka je can, me ka je yi can, ganin gida, to kasuru za ka yi. Shine abin da ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina zuwa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu. Da Annabi ake koyi. Makka garin su Annabi ke bi shahadatul Qur'ani wa walidun wa ma walada. Garin su ce Makka. Amma da ya bar Makka ya koma Madina, duk sanda wata munasaba ko wani dalili ya kawo shi Madina, kasuru yake yi Makka, kasuru yake yi. Dukkanin su in banda Sayyidina Usman, Sayyidina Usman ne sai ya ta'wili da cewa to ai na dawo gida. Aisha ma ta danyi wannan ta'wili. Amma gaba ɗayan sahabbai abinda suka kafe a kai tunda dai Annabi ya zo Makka tare da cewa garin su ce, amma kuma ya ɗauka ya bar garin, yanzu ya zo ganin gida ne, ko ya zo ibadar Umara, ko ya zo wani fatuwar Makka ko makamancin haka, to yanzu kasur yayi, to kowa ma kasur zai. Don haka abinda kullum nake so ku duba game da kasur, kanku wahalar da kanku. Ina ka rinjayar da kanka? Ina ne ka ɗauka yanzu nan ne wurin zama? Idan ka ɗauka cewa kai ɗan Zaria ne, an ɗauke ka aiki a Katsina, don haka Katsinan nan zuwa kake kai aiki ka dawo, amma kai Zaria ce gida, to tun daga sanda ka bar Zaria har ka je Katsina ka gama abin da kake, ka shigo Zaria, to duk kasuru za ka yi ta yi har sai ka shigo Zaria ka dawo. Idan ba ka ɗauka yanzu fa ka bar Zaria ka koma ka rinjaya a Katsina, to yanzu in kana Katsina sai ka cika sallah, kana baro Katsina ka fito, to sai ka fara kasuru. In ka zo Zaria kasuru za ka yi ta yi har ka fita zariya sai ka shiga cikin garin Katsina tukuna, sannan za ka rinka yin cika sallah. Haka Sayyidina Ali ya ce wa almajiran shi da suka fita daga Kufa suka yi tafiya, da aka dawo sai aka tsaya a bayan gari za a yi sallah. Sai suka ce mishi, ranka ya daɗe, ga Kufa muna gani fa, ba za mu cika sallah ba. Sai ya ce, la hatta nadkhulaha, har sai mun shiga cikin ita Kufa din. Wannan shi ne tsari. Ba ku ɗan yi haƙuri, mas'alolin ƙasar ɗin za a zo babu na musamman a kansu. Yanzu an yi ainihin wato ana tattaunawa ne akan mas'alar hadisin nan da amana yake mana takhrijin shi. Sai kuma ya ce, wa amma hadisu saubana, amma hadisin sauban, in san kamar yadda muka ce za mu rinka karanto waɗannan abubuwan a tattakaice ne ku. Hadisin sauban fa, farawahu anhu Salim ibn Abdul Ja'di wa Abu Kamsha As-Sanuni wa Abdurrahman ibn Maisara. Kun san Tirmidhi ya ce har wayo Sauban ma ya ruwaito wannan hadisi ku? Shi ne ma da yake cewa wannan hadisi an ruwaito shi daga Sauban ta hanyoyi guda uku. Akwai riwayar ainihin Salim ibn Abdul Ja'd, akwai riwayar Abu Kamsha As-Sanuni, akwai riwayar Abdurrahman dan Maisara. Sai ya ce, amma riwayatu Salimin anhu, riwayar Salim daga Sauban, fa fi Ibn Majah, tana nan a cikin Sunan Ibn Majah wa Ahmad da Ahmad, wa Ruyani a cikin da kuma Ruyani fi Musnadihi a cikin Musnadin shi, wa Ibn Abi Shayba da al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf, wa Darimi da al-Imam Darimi a cikin Sunan, wal Hakim fi al-Mustadrak da al-Imam al-Hakim a cikin littafin shi al-Mustadrak, wal Baihaqi da al-Imam al-Baihaqi fi al-Kubra a cikin littafin as-Sunan al-Kubra, wa Sha'b da kuma littafin shi Sha'b al-Iman, wal Khatib da kuma al-Imam Khatib fi at-Tarikh a cikin littafin shi mai suna Tarikh Baghdad, wa At-Tabarani da al-Imam At-Tabarani fi al-Awsat a cikin littafin shi mai suna Mu'jam al-Awsat, wa Marwazi fi as-Salati da al-Imam Marwazi a cikin Kitab as-Salati, wa lafzuhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, lafazin shi ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, istaqimu, jama'a ku tsayu akan hanya, kar ku karkace, walan tusu, ba za ku iya yin musulunci kinki da kekin komai aka ce ba, dan haka ku yi kokarin din yadda za ku tsayu. Ma'ana yi duka din akwai wahala, amma ku yi iyaka kokarin ku. Wa alamu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, ku sani da cewa anna khaira a'malikum as-salah, mafi girma da daraja cikin ayyukanku shine sallah. Wala yuhasibu ala alwudu'i illa mu'minun, babu wanda yake iya kula da alwala, kullun ya zauna cikin alwala, cikin tsarki, ya baiwa alwala muhimmanci sai mu'mini. Kun ga wannan hadisin ma yana bayyana mene sanalar alwala, kaji abin da Imam Tirmidhi yake nufi. Ina fata an gane. Malam yace wa siyaq ibn majah wa sanad sahih ila sanin وسالم لا سماع له من صوبان كما قال الإمام أحمد وابن معين وغيره ما قال أحمد بينهما معدان باشنا معنا وانا حديثي دي وانا رواية تتبت بس كير لا مريكينا ينزق منغا وانا ينا تبت مانا دي چيوا الولا نادا دي تكين أيوكا دا باب متمن دا زي إيا قلا يزونا قوم شيد الولا سي مؤمني تو وانا كنونا نونا فلالار الولا كينا او مروكا كين سيكي تيبا كين saboda wannan lokaci ya kure insha Allah ta'ala za mu saurara anan. Daga ƙarshe muna ishara akan cewa karanto sunan littafin nan da muke dukkan su ne littafin nan yana fadin lambobi da shafuka da mujalladai, amma mu mukan fadi sunan littafin ya rage kuma jama'a sai su je sai su ainihin duba insha Allah. Na'am. 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 Ya tabbata inma yana magana ne ga mutumin da shakka galibi take aure shi, wato mutumin da yazo abin nan yaje ya kama ruwa ne, ba wai ya gama alwala ba, ya gama alwala kuma ya koma bandaki, a mutum yayi tsarki, in yayi tsarki sai kuma ya dubo ruwa sai ya yayyafa akan azzakarin shi da ƴaƴan murenan shi. Haka tana wannan hadisin yana aiki ne ga mutumin da shakka take kama shi, wato sai ya gama alwala tsaf sai ji kamar fitsari ya zubo mishi, shedan ne yake saka irin wannan shakkar. Shine sai annabi yace sai ka rinka yayyafa ruwa haka, kamar yadda bin ba zai taba bayar wani dalibi fatawa, sai dalibin ya gama alwala tas sai shedan sai saka mishi shakka cewa ai bai shafi kanshi ba, sai bin ba zai ce to in ka shafi kanka a alwala sai ka kwantar da kanka haka a jikin famfo, ka saki famfo tar haka, yadda koda daga baya shedan ya ce baka shafi kanka ba, kace ƙarya ne, bayan na shafa ma ga wajen bokiti guda a kaina. Wa alaikumussalam warahmatullahi.
mutumin da ya rayu a lokacin annabi sallallahu
alaihi wasallam, na'am,
sannan bai ga annabi sallallahu
alaihi wasallam, bai kai darajar sahabi ba, amma kuma ya fi tabi'i daraja, so shi yana tsakiya ne. Shi ne malamai sai su ce sahabi wanda ya musulunta kuma ya ga annabi kuma ya dawo daga ƙarshen rayuwar shi ya mutu akan musulunci. Tabi'i ko wanda ba su haɗa zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, daga bayan annabi ya zo ya musulunta, to wancan kuwa ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda sahabbai sun je sun yi wa'azi sun kai mishi musulunci, to yana kokarin ya zo ya ga annabi ko kuma bai kokarin haka ba har annabi ya rasu ko kuma shi ya rasu, to sai a ce ya zama mukhbara, shi kuma ya zama na tsakiya, shi ya fi tabi'i daraja amma bai kai sahabi ba. Na'am, wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, daidai ne, wato matafiyi idan ya koma gefe guda yana yin sallar shi shi kadai ko yana neman ƴan uwan shi matafiya su yi jam'i ba laifi bane. Falalar jam'i tana samuwa ga waɗannan mutane ko? To shi kuma falalar kasuru tana samuwa gare shi ta cike mishi waccan falalar da shi kuma bai samu ba. To amma in ya ɗaukar wa kanshi cewa zai bi su sallah, zai iya bin su, amma abinda sunna kuma ta hukunta sai ya cika sallar. To in ya cika sallah a nan ya yi asara falala ta kasuru, sai dai ya samu falalar jam'i, to wanne yafi? Wanda ya fi shi ne ya yi kasuru. Shi ne ya yi kasuru shi ya fi? Nan kuma mutum ya je fi tsuntsubi da dutse daya. Shi ne matafiyi yana da damar ya ainihin haɗe sallah azhar da la'asar a lokaci guda, to kuma mai wata sallah yana da ƴancin ya zo ya bi wata sallah, ya ɗebi abin da yake a kan shi ya rabu da sauran, sai ya ɗibo waɗannan fatoyi guda biyu sai ya haɗa su, don haka sai ya zo ya same su su za su yi sallah azhar raka'a huɗu mazaunan gida. Shi kuma yana da azhar kasuru raka'a biyu, yana da la'asar kuma kasuru raka'a biyu, kuma yana so ya yi jam'i na taqdim, don haka sai ya zo sai ya bi su da aka yi zaman tahiya raka'a ta biyu, shi sai ya sallama ya yi azhar kenan. Da aka tashi raka'a ta uku shi kuma sai ya tashi sai ya kabbarta, shi kuma ita ce mishi farkon la'asar. Da aka sake yin biyu su sun yi hudu sun yi sallama, shi kuma sai ya sallama la'asar. Ko in yi haka yayi wannan fatawa tana nan a cikin littafin Al-Muhalla na Ibn Hazm, yayi dai in yi haka. Na'am, wa alaikum salam wa rahmatullah, tafadhal mana. Na'am. Na'am. Su ma sahabbai ne, domin sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama halatat tamyiz, wato idan yaro ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a halin yana da wayau, yayi wayau, to shi ma sahabi ne, sai dai a ce yana daga cikin sigaru sahaba. Amma in yana goye ne ko yana cikin tsumman goyo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama kwana kaɗan ko kwana biyu sai shi yaron ya rasu ko kuma annabi ya rasu, shi wannan yaron ba za a ce sahabi ba, domin ya ga annabi a lokacin da ba zai iya kiyaye komai ba, ba zai iya bada labarin komai ba. Yanzu zaka ji akwai yara ƙanana sai su ce sanda Aminu Kano ya zo ni ne na rike tutar shi, shekarar shi nawa a lokacin, ko ma dai nawa ne, yana nuna cewa yaron yayi wayau ko? To wannan yaron za a ce dan PRP ne. Na malam fadala ne. Wa na to bismillah dai. Wannan mutum ya da zamani da ya zama tabi'i. Ya zama tabi'i. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. So sai kuwa ma'ana nan ka bi su ka cika sallah a azhar, al'asar fa
sai kuma kai kaso, wato hadisin ya zo ne daga sahabi Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara mishi yarda, cikin musnad al-Imam Ahmad. Yayi bakin dalibai suka zo wurin shi ya sauke su a wani masauki, sai suka ce mishi ana gafata malam idan muna masaukin da ka bamu muna zaune, in sallah ta kama mu sai mu kaso, amma in muka zo masallacinka da kai da sauran jama'a sai mu bi ku sallah. Ko haka ya dace? Sai ya ce musu wannan ya dace da sunnan annabinku. Sai aka ce wannan an fahimci kenan, matafi idan ya bi sallah to ya cika, idan kuwa ya kasance yana cin shi kadai ko kuma yana gefe guda to wannan kuma sai ya kasuru. Kenan yanzu idan matafiya da suka sauka a unguwar nan a matsayin su na matafiya, in suka san cewa limamin masallacin nan da jama'a shi karfe 1 rabi suke sallah, su kuma yanzu suka zo masallacin nan suka yi sallah karfe 1 da kwata, ba za a ce asali sun yi laifi ba, ba a ce sun yi laifi ba, saboda sallar su nau'in ta daban da wanda liman zai yi ko kuma da wanda liman yayi. Allah maraukakin sarki ya taimake mu, saboda kurewar lokaci jama'a da wata rubutacce tambaya kwaya ɗaya ita kadai za mu shigar insha Allah ta'ala. Wannan ya ce to idan kuma mutum ya tafi ainihin ƙauye fa, alhali yana zaune a gari, duk dai maganar tana nan, ma'ana kana zaune a nan garin Zaria, a nan cikin ƙwaryar garin Zaria, sai zama amma asalin ƙauyen Kulukoro ne ko Gwanda ko kuma tashar Yari ko wani gari makamancin haka, to da ka tafi wannan gari abun cewa dama tirani ka zo, kenan kai dan Bukoro ne kuma kana nan a Bukoro, amma ka shigo nan tirani, to duk zaman da kake na tirani a matsayin musafiri kake, a matsayin matafi kake. Dan haka in ka koma Bukoro nan yanzu ka koma gida kenan, to sai ka ci ka sallah. Amma a'a, yanzu ka yanke shawara ka taso daga Bukoro ka dawo ka zauna a anguwar Karfe a cikin Zaria, to me zai faru? Duk sanda ka je Bukoro to ka je ganin gida ne, ka je ganin dangi ne, ko da kuwa kana da gonar gado da in ka je kakan yi kwana uku ka zauna kana nomanta, to in ka je matsayin kwana uku din nan da za ka yi ko kwana bakwai ko makamantan haka, matsayin kwanakin kasuru ne, kasuru za ka yi ta yi. Shi ne abin da muke cewa wato duk babin da ka ɗauko a duniya ka kaf, ba wai aqida ko sallah ba ko harkar ciniki ce, ka ɗauko Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka aje shi a matsayin shi ne zai fassara maka waɗannan abubuwan. Shi ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne komin mu, shi yake fassara mana komi, ba mu iya komi ba kuma ba za mu iya kuma komi muke yi ba daidai ba ne sai waya Annabi sallallahu alaihi wa sallama yi. Wannan shi ne abin da sahabbai suka yi, ba su koyi da Annabi kawai a sallah ba ko a azumi ko a zakka, har ciniki sai a ce a zo ya koya musu, amma fa suna cinikin nan tun kafin ya zo duniya. Kamar Abbas wani uban Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne, dan kasuwa ne tun kafin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma da Annabi ya zo sai koya mishi, to yanzu ya ake kasuwanci. Yanzu Abbas ya koma ground zero, bai iya komai ba, don duk abin da ya iya da sunan shi jahiliya, yanzu kuma islamu ne. Dubiyancin sahabi da ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka koya mana addinin mu kamar yau aka halicce mu, wannan da aka zo aka yi umara na Suraqatu bin Malik al-Mudlaji, ma'ana tun kafin a haifi Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna umara, suna hajji, suna tawafi, suna sa'ayi, amma da Annabi ya zo sai suka ce to shikenan yanzu nasu ba daidai bane, yanzu Annabi ya koya musu. To haka aure, haka noma, haka komai ne jama'a, ko kun fahimta jama'a? Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne kawai abin kwaikwayo. To idan musulmi suka aje wannan abin kwaikwayon ko, to su ma ba su lose control, za su bata. Ya kamata kowa ya gane wannan. In ka ɗauki Qur'ani kana fassara shi ba tare da duban yaya Annabi ya yi ba, za ka bata. Tare da cewa Qur'ani ka rike, amma sai ka duba yaya Annabi ya yi. Domin Jabir dan Abdullahi ya ce mun taho aikin hajji muna tafe da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Al-Qur'ani na sauka amma sai abin da Annabi ya aikata shi za mu aikata. Annabi ya fi kowa fahimta Al-Qur'ani. Saboda haka in an zo yaya Annabi ya fahimta, fahimta Annabi ita ce daidai, mu ta mu ba daidai ba ce. Wannan kun fahimci wannan da kyau? Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu, wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.